الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد kafin darasi ne wa bala yi idan da 'yan tamboyi suna iya gabata. To abinda nake tambaya a mazaunin su jami'i ne suke yi ko mene ne suke to dole tambayar tana buƙatar tafsiri. In kamar misali mutum saboda girman kai da nuna isa cewa shi ba zai shiga cikin jama'a a yi sallah da shi, sai ya shi waɗanda suke masu hannu da shuni za su ware su yi iyana su, to wannan bai ya dacewa. Amma sallar su kuma sallah ce ingantacciya. Amma in kasancewar uzuri ne ko inda suke haɗuwa ne za su yi sijani, wannan ba laifi. Kamar suna da wani lokaci da suke haɗuwa a wani wuri suke zama, in lokacin sallah ya yi sai su yi jam'i a nan, wannan ba laifi bane ba. Saboda
yawancin wanda ya tambaye wasu a da biro wasu a da wurin zama, wannan da rata su kowa ba ne a kawai da ce a kan ta basa zuwa a nan jiran su ko kuwa a da su ke zama su ba ka ba ya ba. Kola kuwa su ba ne ya kuma su ba kuma da zuwa da kuma ce a kowai da kuma da zuwa.
Shi a nan irin wannan tambaya dole sai an binciki mutum an san menene iya uzurinsa, sai an tambayi mutum an san ba a iya yanke hukunci kai tsaye a kan mutum ba a tambaye shi ba aka san menene uzurinsa. Wanda in ka koma cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ya gaugawar tuhumar mutum ya kama shi da laifi kai tsaye, sai manzon Allah ya bincike ka menene uzurinka, me yasa kake faɗa. Sannan in ya ba da iya uzurinsa, in bai ba uzuri ba ne, sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke masa iya abin da yake hukunci. Kenan a nan mu iya abin da za mu iya faɗa. In dan nuna isa da kasaita cewa muta jama'a ba su isa ba ku je cikin su ku haɗu ku yi sallah, sai dai ku yi naku na daban, to wannan bai ya dacewa, wani nau'i ne wanda yake na girman kai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana duk wanda ya mutu a cikin zuciyarsa manzo Allah ya ce akwai girman kai tare da gwargwadon ƙwayar zarra, manzo Allah ya ce ba zai shiga aljanna ba. Wani ya zubillah malamai suka ce in ya halatta girman kai kenan kwata-kwata ba zai shiga aljanna, domin ya halatta haram, duk wanda ya halatta haram wannan ya kafirta. An uwa ke cewa wai fitar da maniyyi ba ta hanyar saduwa da iyali ba, kamar haka ga wanda yake gwabro da makamantansu, shin yana iya zamantowa daidai da zina? Ba yanda za a iya zama daidai da zina, amma fitar da maniyyi ta wata hanya ta daban, misali domin gusar da shahawa, wannan haramu ne, bai ya halatta. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna ma dukkan wani matashi wanda yake da shahawa kuma ba shi da halin aure cewa ga ta hanyar da zai bi ya gusar da wannan shahawa, shine wato yawaita azumi. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa, hadisi yana cikin sahihai, riwaya ta Abdullah ibn Mas'ud Allah ya fara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da mu ya ku jama'ar matasa manzon Allah yace man istaqa aminkum alba'ata falyatazawwaj duk wanda yake da halin aure daga cikin ku manzon Allah yace to yayi aure abinda ake nuni da alba'a anan wato shine hali dangane da yin aure kana da halin da zaka biya sadaki kana da halin da zaka samu ma macen mazauni sannan kuma kana da sana'ar da zaka iya ba ta ci da sha da dawainiya ta yau da gobe manzo Allah yace duk wanda yake da halin aure daga cikin ku manzo Allah yace yayi aure domin yin aure shine zai kai shi zuwa rutsi ganin sa sannan kuma zai kare masa gaban sa dangane da fadawa cikin alfasha sai manzo Allah yace wa man lam yastaqi duk wanda ba shi da halin aure fa alaihi bisawab manzo Allah yace ya lazinci azumi fa innahu lahu wija domin wannan azumi zai zame masa garkuwa dangane da fadawa cikin alfasha saboda galibin ita shahawa abinda ke haifar da ita ci da sha to duk lokacin da mutum zai daina ci da sha ma'ana ya daina cika cikin sa to wannan shahawa za ta gushe dandanan don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hanya ce daya ya nuna ma mu'minai ta hanyar da za su kare shahawarsu wanda wannan hadisi kuma na fassara mana fadar Allah subhanahu wa ta'ala wal yasta'fitil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli ubangiji ta'ala yace wanda ba su da halin aure su kame kansu har akai lokacin da ubangiji subhanahu wa ta'ala zai wadatar da su da fadlarsa to dan haka wannan hanya ta kamewa ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana don haka mutum ya ringa wasa da gaban sa ko tunani da wasu abubuwa ya fitar da mani wannan laifi ne amma ba yanda za a yi ka kamanta shi da laifi wanda yake na zina na'am
sallan ta amsambaya inni haka yayi aure bayan ya aure ta sai lura da cewa mutum shi tana da ciki kuma mai ya tabbatar da ba a cikin mutum ya san cikin tashi
wai mutum ne ya aure mace da ciki bayan an kawo ta ya kusance ta ya tabbata cewa tana da ciki kuma shi ma ya tabbatar da cewa cikin nashi zai ci gaba da zama da ita ko yaya zai ci gaba da zama da ita a wannan hali haramu ne domin auren aure ne batacce domin aure ne aka yi a cikin idda ubangiji ta'ala ya nuna mana cewa iddar mace mai ciki shine haifi cikin da sawa'an ciki wanda yake na halaka ko na zina wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahun to dan haka duk lokacin da ya fahimci cewa tana da ciki ko da ciki shi ne dole za a bude wannan aure ba tare da saki ba a ce ta tafi gidansu dama aure ne ba ta ce maganar ya ce ma ya sake ta a irin wannan lokaci ba ta lokacin sa ne yake take yake za a bude wannan aure sai ta je in ta haife wannan ciki in yana da bukatar ta sai ya sake dawowa ya tambayi alwalinta a yanki sadaki ya biya a sake daura wani aure wannan ita ce hanya daya dangane da gyaran wannan aure amma wannan aure da aka yi aure ne ba ta ci inda za su ci gaba da zama to zama ne wanda yake na zina duk ƴaƴan da za su samu ƴaƴa ne waɗanda suke shago dadin fa'ida wannan ciki da ya tabbatar da cewa nashi ne wannan da dai ba nashi bane ba an gane ko da na uwar shi ne ba nashi bane ba don haka ba shi da wani haƙƙi a kan shi shi ma bai da wani haƙƙi a kan shi na'am
ni a wannan da kan da wato kamar ya wuce da fara ga wai wata abuwa da yake na ga dewa na ta kana wallahi
wai dangane da ma mahaifa addu'a dan uwa yake cewa so da yawa yakan ji an ce a karanta kul huwallahu ga murgan yammu da sauransu cewa a karanta kul huwallahu ga murgan yammu da sauransu wannan duka ba karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bace babu inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba karanta wata sura ta alqur'ani yayin kyautar ta ga mamaci sawa'an nashi ko wanda yake ba nashi ba iya abinda zaka yi addu'a ga murjani ya musulmi shine Allahumma ghafir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya Allah kai gafara ga musulmi maza da muslimi mata da mu'minai maza da mu'minai mata rayayyu daga cikin su da waɗanda suke mazacci in ma ka faɗa da laranci ya Allah ka gafarta ma musulmi maza da mata rayayyun mu da waɗanda suke mazacci mahaifa addu'ar da zaka musu ga addu'a na wanda Allah ya karantar da mu a cikin alqur'ani ubangiji ta'ala ke cewa wa qur rabbi rahmuhuma kama rabbayani sagira ka ce ya Allah kai rahama ga mahaifana kamar yanda suka tarbiyyantar da ni ina karami wannan haƙƙi ne na mahaifa sawa'an suna rayi ko suna mace dole ne dan su yi musu addu'a babbar addu'ar da zai musu shine ya roƙa musu gafara ta ubangiji subhanahu wata'ala sai mai annabi ibrahimu yake fada rabbana tafirni wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab cha ya ubangijinmu kai mini gafara sannan kai ma mahaifana gafara kama mu'mine gafara a ranar da hisabi ke tabbata shine yini na alkiyama haka in ka koma annabi nuhu alaihi salam karshen suratu nuhu yake cewa rabbiji firli wali walidayya wali man dakhala baiti ya mu'minan wal mu'minina wal mu'minat cha ya Allah kaman gafara sannan ka gafarta ma mahaifana ka gafarta ma mu'minai maza da mu'minai mata da duk wanda ya shiga gidana ma'ana wanda ya yi imani da ni to dan haka iya abinda zaka faɗa kace Allahumma ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira Allahumma ghfirli wa li walidayya ko kace rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira ya Allah ka mun gafara ya Allah kama mahaifana gafara ya Allah ka ji kan mahaifana kamar yanda suka tattale ni ina tsare wannan in kai wannan addu'a kenan ka fassara wannan aya in ma ka ce rabbi raham walidayya kama rabbayani saghira ko kuma Allahumma raham walidayya Allahumma ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira wannan haƙƙi ne na mahaifa kuma wannan addu'a inda yafi dacewa ka yi ta shine cikin sujada a sallah ta farilla ko ta nafila domin wuri ne wanda yake na kyautata samun karɓuwar addu'a kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ki cewa babu inda bawa ya fi kusa da ubangijinsa sama da lokacin da goshinsa yake ƙasa don haka manzon Allah ya ce ku yi ƙoƙarin addu'a a wata riwaya manzon Allah yake cewa wa amma sujudu fajtahidu fi du'a fa qaminun an yustajaba lakum manzon Allah ya ce sun kusan da cewa sujada manzon Allah ya ce ku yi ƙoƙarin addu'a ya cancanta Allah ya karɓi addu'ar to dan haka in an ce amma wannan musulmi addu'a maimakon a ce a karanta musu kul huwallahu uku wani ya ce a karanta musu bakwai wani ya ce a karanta musu sha biyu wannan ne ka karanta kul huwallahu amma babu abin da ka roƙa musu a cikin wannan sura ba abin da ka roƙa musu a ciki illa kasancewar zaka iya karanta sura ta alqur'ani a matsayin tawassuli domin samun karɓuwar addu'a amma maganar ka kayyade cewa a karanta musu kul huwallahu uku ko a karanta musu bakwai ko a karanta musu sha biyu shikenan a shafa iya abinda ake in ka karanta sura ta alqur'ani sannan sai ka biyo baya da addu'a wannan sura da ka karanta matsayin tawassuli ne da karatunka domin Allah ya karbi addu'arka in ta wannan fuska ne wannan ya halatta amma kasancewar a karanta ma mamaci wasu surori na alqur'ani a ce ai masa kyautar su cewa Allah ya gafarta masa da sauran wannan wannan mas'ala ce wadda take khilafiya akwai sabani na magabata shin wani yana iya karanta ma wani alqur'ani da sunan cewa Allah ya sadar masa ladan malaman malikiya da malaman hanafiya suka tafi akan cewa kwata-kwata baya halatta illa da ko shika shine zai iya karanta ma mahaifinsa ko da ya karanta ma kakansa domin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jibi ne na mahaifi domin shine sababin samuwar ka a duran kasa duk abin da zaka aikata na ibada da niyya ko ba niyya mahaifinka yana da kamasho akan duk wani aiki na alkhairi da ka aikata ko kai niyyar dan shi ko ba dan shi ba in dai aiki ne na alkhairi da ya aikata to mahaifinsa yana da kamashi ma'ana yana da kaso a cikin wannan lada saboda shine sababin samuwar ka a ban kasa amma in aiki ne na zunubi ka aikata to kanka kama sai dai in shi ya dora ka kan wannan hanya sannan zai samu kamashin zunubin a duk abin da ka aikata don haka magana mafi inganci da ko shi ka shi yake da damar zai karanta ma mahaifinsa alqur'ani in ma wata sura ko ya karanci alqur'anin gaba daya da sunan cewa Allah ya sadar da ladan ga mahaifinsa ko mahaifiyarsa amma wani bai isa bai karanta ma wani alqur'ani da sunan cewa ladan ya sadu zuwa gare shi don haka dai in za a mamu mata addu'a iya abin da ya kamata inda larabci ne za a yi a ce Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat ko abin da ya kamata da haka in ma ka faɗa da larabci ko da wani yare na'am to ai bayani ya gabata bayani ya gabata du'aul ibada ita a ƙarshen sallah ake yin ta du'aul mas'ala ita ce ake yin ta a cikin sujada da wannan babu wata du'aul ibada wanda aka shar'anta a cikin sujada ko kuma a ƙarshen tahiyya na'am wai dangane da yajin aiki da ma'aikata suke yi su bashi wasu kwanuka ba su yi aiki ba kuma in an ta ba an an tashi ba su albashi a ba su albashi cikakke daman ka'idar da suka yi da gwamnati in wani haƙƙinsu ya markaye za su yi yajin aiki a wannan abu ne wanda yake sananne doka ne a hukumance in ba a biya ka haƙƙinka ba kana da ƴancin da za ka yi yajin aiki ka nemi wannan haƙƙinka kuma dole a saurara maka wannan albashi da aka baka cikakke halakkaci an gane ko halakkaci wannan ka'ida da aka yi shi gwamnatin shi ne ya tabbatar da wannan doka duk ma'aikaci in ba a bashi haƙƙinshi ba yana da damar da zai yi yajin aiki ya kai kukan shi domin a karɓa masa hanya ce wadda take tsakaninka da gwamnati aka yi irin wannan yarjejeniya in da bai yarda da wannan ba sai ya ce to a ka'ida ba maganar yajin aiki duk wanda ya yi yajin aiki zan kore shi to in akan haka ne aka kulla yarjejeniya to wannan baka da ƴancin da zaka yi yajin aiki kuma so da yawa ai shi ake yin yajin aiki sai ya yanke kwanukan da kuka yi yajin aiki in akan cewa dama an tabbatar da wannan doka idan ya yanke maka haƙƙinka to wannan ya zalunce ka mene to ban fahimta ba
alwali
kamar kaka da ake zaba
idan mutum zai aure kamar yadda ake zaba
alwali bakka da yancin da zaka ce ka zaba alwali wani zai maka kaza alwali in ka ji alwali mace take da alwali alwali kuma mahaifinta shine alwalinta idan aka tattaru ga da ga uba ga wa ga kane ga kaka uba shi ya fi cancanta ya aurar da diyar shi ba wani wanda yake da ƴancin ya aurar da diya matukar baban ta yana nan wannan shine ake kira alwali shi na bangaren ango ba a kiran shi alwali wakili ake ce masa ka wakilta mutum ya karban maka daura aure in an ba ka ya ce ya amsar maka wannan shi wakili ne duk wanda ka wakilta in dai a matsayin shi ne na musulmi ya halatta ya karban maka na'am
kamar ya ba ka huji takalli haka ana ce ka ba a nan kuma
kwarai da gaske duka ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shafa akan kufi ko shafa akan susuti ko shafa akan takalmi in kana halin zaman gida an baka tsawon awa 24 idan yanzu kai arwalla sannan idan arwallarka ta warware kai shafa akan kufinka to zaka ci gaba da shafa akan wannan kufi sai zuwa gobe zuwa wannan lokaci awa 24 mutum yake da idan yana halin zaman gida idan yana kan halin bulaguro to yana da awa 72 shine kwana uku kamar yadda yake cikin hadithin Safwan ibn Affan darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya karshen hadisin Abu Abdurrahman shine Auf ibn Malik al-Ashja'i Allah ya kara masa yadda wanda ke cewa mun kasance mutum tara ko takwas ko bakwai a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sai yace da mu ala tubayyuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, shin yanzu ba za ku yi mubayi'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Au yake cewa wa kunna hadithi ahdin bi bay'a, a lokacin nan mun kasance sababbin wato alkawari game da yin mubayi'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana ba mu jima ba daman da yin mubayi'a da shi, muna zaune kawai mu tara ko takwas ko bakwai. Sai manzon Allah ya ce yanzu ba za ku yi mubayi'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Au sai ya ce fa kulna qad bay'anaka ya rasulullah, muka ce ya manzon Allah ai tuntuni mu yi mubayi'a da kai. Thumma qala, sannan sai manzon Allah ya koma cewa ala tubayyuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, shin yanzu ba za ku yi mubayi'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Wa kulna qad bay'anaka ya rasulullah fa ala ma nubayyuka, muka ce ya manzon Allah ai tuntuni mun yi mubayi'a da kai, to a yanzu akan menene za mu yi mubayi'a da kai? Ma'ana daman can sun yi mubayi'a da manzon Allah, me ake nihi da mubayi'a? Shine ka zo ka bada haɗin kai cewa ka yarda ka amince duk abin da aka ce ka yi, to za ka miƙa wuya ba maganar gudu ba maganar sha da baya, wanda kasancewar duk wanda ya musulunta a irin wannan lokaci to yana zuwa ya yi mubayi'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan namiji ne, bayan an yi mubayi'a manzon Allah sai ya hada hannun shi da nata cewa ka yarda ka amince cewa duk abin da aka dora ma na dokoki za ka miƙa wuya da ji da bi, wanda Ubangiji ta'ala ke cewa innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim, lalle waɗanda suke mubayi'a da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su san da cewa da Ubangijinsu ne suke kulla mubayi'a, hannun Allah subhanahu wa ta'ala na kan hannuwansu lokacin da suke mubayi'a da manzonsa. To don haka a nan shi ne sai yake cewa ai tabbas ya rasulullahi mun yi mubayi'a da kai, to a yanzu akan menene za mu kulla wannan yarjejeniya? Qala sai manzon Allah ya ce ala an ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a, ku yi mubayi'a da ni cewa za ku bani haɗin kai ku miƙa wuya da ji da bi a bisa cewa za ku kaɗaita Ubangijinku a cikin ibada, ba za ku yi shirka da shi, ma'ana ba za ku sanya masa abokin tarayya a cikin abin da yake haƙƙin shi, ma'ana ibada. Wassalawatul khams, manzon Allah ya ce abu na biyu kuma ku yarda ku ba da haɗin kai cewa za ku kiyaye salloli lokaci biyar. Wata biyu manzon Allah ya ce abu na uku kuma za ku yi biyayya, ma'ana ga waɗanda suke magabata, za ku ji ku bi dangane da duk wanda ya shugabance ku cewa in dai bai saba ma Allah bai saba ma manzonsa, duk abin da shugaba ya ce ku yi za ku yi. Wa asarra kalimatan khafiyya, manzon Allah sai ya ɓoye wata kalima yake fitowa hili ya bayyana ta ƙasa-ƙasa, manzon Allah ya yi ta. Sai ya ce wala tas'alu an-nasa shay'a, kalmar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta ƙasa-ƙasa shine yace kar ku roki mutane wani abu. Kaga anan shay'an na kira ne fi siyaqin nafi wa hiya tufidul ubu, ko mun kankantar abu manzon Allah yace kar ku roki jama'a. Auf yake cewa falaqad ra'aytu ba'da ulaika an-nafar, yace tabbas sharan waɗannan jama'a waɗanda muka yi mubayi'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci, yace wallahi na gansu yasqudu sautu ahadihim, bulalar ɗayansu za ta kubce daga kan rafuni ta fado ƙasa. Fa ma yas'alu ahadan yunawiluhu iyya, ba zai roki wani ba cewa ya miƙo masa bulalar shi, zai durƙusar da raƙumin ya sauka ya ɗau bulalar ɗin ya so ya hauye gaba. Ba komai ba ne ba illa cika alƙawari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda ita mubayi'a alƙawari ne wanda in ka kulla alƙawari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to da Ubangijinsa ne ka kulla alƙawari. kamar yanda Allah ya ce innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim sai Allah ya ce faman nakafa fa innama yanqusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alayhi Allah fa sayutihi ajran azima ubangiji ta'ala ya ce duk wanda ya warware wannan alƙawari to kansa ya warware ma domin hukubar warware alƙawarin za ta dawo kanshi tun daga duniya har zuwa kiyama amma wanda ya cika wannan mubai'a ya cika wannan alƙawari ubangiji subhanahu wata'ala da sannan zai bashi lada mai girma a gobe kiyama ita ce aljanna to dan haka ita mubai'a dole ne mutun ya cika ta duk lokacin da kai alƙawari dole ne ka cika dan haka anan waɗannan sahabbai sun cika wannan alƙawari da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan wannan gaba ta karshe manzon Allah yace wala tasalun nas shay'a kar ku rinci mutane wani abu bulalar daya yana kan raƙumi za ta fadi ƙasa amma ba zai ce ba wani bai komo sai ya durƙusar da raƙumin sannan ya dau bulalar shi kuma ya hauye gaba don haka iya abinda ake bukata ga mumini ya dogara ga kansa kar ya zama nauyi akan jama'a duk abu in ka san zaka iya ma kanka to maganar ka tsaya cewa sai wani ya maka ya bata maka lokaci bai dace ba abinda ake bukata duk abinda zaka iya ma kanka kai kokari kai masa haka ake bukatar mumini ya kasance sannan duk abinda zai janyo ma mutum zubar da mutunci ko mun kankantar shi abinda ya dace ga mumini ya nesance shi saboda roko yana ɗaya daga cikin abinda ke zubar da mutunci duk mutumin da zaka ringa sa shi aiki kana roƙon shi ya maka wani abu ko ya maka kaza to yana da wata minna a kanka menene minna yana da abinda zai iya kura maka wata rana to kai kuma mumini abinda ake bukata ka zamanto ba wani wanda yake da abinda zai iya kura maka duk a matsayin ka na mumini ya zamanto zaka iya dogaro da kanka duk abinda ka san zaka iya to bai dace ba a ce ka bari sai wani ya maka wannan kuma na nuna mana yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke karba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan duk abinda manzon Allah ya kiraye su domin anan cewa shi ba za ku yi mubayi'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullahi tabbas mun yi mubayi'a da kai a yanzu akan menene za mu kulle yarjejeniyar manzon Allah ya ce za ku kulle yarjejeniya da ni a bisa cewa za ku kadaita ubangijinku a cikin ibada ba za ku sanya masa abokin tarayya a cikin abin da yake haƙƙinsa ma'ana ba za ku ɗauki wani abu mai sunan ibada ku sarrafa shi ga wani Allah subhanahu wa ta'ala abu na biyu manzon Allah ya ce kuma ku tsaye da salloli lokaci biyar ma'ana ku kiyaye su ku zo da su a lokacinsu da duk abin da aka shar'anta abu na uku manzon Allah ya ce wato ɗi'u za ku yi biyayya ga shuwagabanni na huɗu manzon Allah ya ce kar ku roƙi mutane wani abu don haka anan malamai suka ce ita mubayi'a ya kamata ta kasance a bayyane ba wani abu bane ba wanda ake rufa-rufa a kansa idan ka nemi cewa mutane su zo su kulla alƙawari da kai su baka haɗin kai su yi mubayi'a to ya kamata ka bayyana musu akan me za su yi maka mubayi'a kamar yanda anan da manzon Allah ya ce ala tubayyi'una rasulullah shi yanzu ba za ku yi mubayi'a da manzon Allah sai suka ce kad bayyanaka ya rasulullah fa alama nubayyi'uka tuntuni mun yi mubayi'a da kai a yanzu akan menene za mu yi kaga manzon Allah sai ya bayyana musu cewa mubayi'ar da za ku yi da ni a yanzu kadaita Allah a cikin ibada da rashin sanya masa kishiya a cikin abin da yake haƙƙinsa sannan da tsaye da salloli lokaci biyar da biyayya ga shuwagabanni da kame kai shine kar ku roƙi jama'a wanda idan ka koma cikin suratul mumtahina mai ubangiji ta'ala ke faɗa يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم ان سيدا الله يزانا منا ابوبوا شده وند ما تمولني suka kulla mubayi'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka dai dalilin shigowa da hadisin kamar yanda bayani ya gabata saboda wannan gaba da manzon Allah ya ce musu wala tasalun nas shay'a kar ku roki mutane wani abu domin roko abu ne wanda yake mai zubar da mutunci kamar yanda insha Allah za mu gani a cikin hadisai na yau qala al-musannif rahimahullahu ta'ala وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لهم متفق عليه المزعة بضم الميم وإسكان الزاي وبالعين المهملة القطعة عبد الله بن عمر الله إكارا مسلم يداكي شوى للي منزل الله صلى الله عليه وسلم يجي لا تزال المسألة بأحدكم واتو مولا بذات بشيبا دائمك كوكا تشيرو كوكا ذي بشير دائمك حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لهم سيا كي لوكا تشند ذي حدود أبنجي سبحانه وتعالى قلت ورسوكا منزل الله يجي بابا أفسكسا ma'ana duk mutumin da ya maida maula sana'a roƙo sana'a ba tare da bukata ba bai daina ba har mutuwa ta cin masa to idan aka wayi gari kiyama zai tashi kurangwal me ake cewa kurangwal shine fatalwa fuskar sa za ta zama tusi kashi ba nama wal iyazu billahi wanda a taren kiyama ta hanyar da ake gane dan maula shine za a same shi kurangwal duk wanda a taren kiyama kaga fuskar shi sai ka shi ba nama to daman sana'ar shi a duniya ita shine roko mutuwa ta cin masa akan haka bai tuba ba zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala shine yace la tazalul mas'alatu bi ahadikum roko ba zai gushe da dayan ku ba ya maida shi sana'a ya ci gaba da yi hatta yalqa Allah ta'ala har ya kai lokacin da zai hadu da Ubangiji subhanahu wataala bai dena ba ma'ana mutuwa ta cin masa bai dena ba manzon Allah yace zai tashi ranar kiyama walaysa fi wajhihi muz'atu lahum manzon Allah yace guntuwar tsoka ta nama babu a fuskar sa sai kashi wal iyazu billahi wannan na nuna mana cewa roko laifi ne wanda kasancewar kuma babban laifi ne ba abin da ke kankare zunubin sa illa tuwa ga Ubangiji subhanahu wataala domin duk aikin da Ubangiji ta'ala ya yi alƙawarin cewa ga uƙubar da za ta haɗu da mai kaza in ma a nan duniya ko a gobe kiyama to wannan na nuna cewa babban laifi ne iya abin da ya zama wajibi ga wanda yake aikata wannan aiki ya tuba zuwa ga Ubangiji tun kafin lokaci ya kure masa don haka a nan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na tsawatar da mu dangane da roƙo domin shi roƙo yana gadar ma mutum kaskanci biyu farko a nan duniya kafin kiyama duk wanda ya maida maula sana'a ya maida roko sana'a abu na farko da zai hadu a rayuwarsa ta duniya zai zamanto bashi da mutunci bashi da mutunci bashi da kima a idan jama'a kowa yana iya wulakanta shi saboda ya janyo ma kanshi abinda zai kaskanta shi wanda in kun katin karo hanya ma jama'a sai su ringa kaucewa zai zamanto baka da kima kuma su da yawa zaka roki mutun ya kyare ka kaga mutunci ya zube ana wannan kenan sakamako na farko a duniya sakamako na biyu a ranar kiyama shine mutun zai tashi a kaskance wal iyazu billahi zai tashi kurangwal fuska sai kashi ba nama bayan kuma azabar da zata biyo baya to dan haka wannan yana nuna mana cewa abin da yake wajibi akan mu'mini ya kame kansa roko ba sana'a bace ba roko musiba ne duk abin da kake roka in an baka to wata musiba ce kake dauka ka kai cikin ka wal iyazu billahi kamar yanda zamu iske hadisi na gaba wa anhu radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala wa huwa ala al-minbar wa dhakara as-sadaqata wa at-ta'affufa anil mas'ala اليد الأولياء خير من اليد السفلى اليد الأولياء هي المنفقة والسفلى هي السائلة متفق عليه واتو عبد الله بن عمر الله إكارا مسي يداكي تشيوا للي منزل الله صلى الله عليه وسلم يا فتا لوك تشندي كي كم منبر انسا لفظه وهو على المنبر جملة شهادية lokacin da manzon Allah yayi wannan fada yana kan minbarin sa ne wa zakara sadaqata wa ta'affufa anil mas'ala manzon Allah ya ambata musu al'amarin sadaka muhimmancin ta, sannan manzon Allah ya ambata musu kame kai dangane da roko. Manzon Allah sai yake cewa da su al-yadu al-ulya khairu min al-yadi al-sufla, hannu madaukaki yafi hannu makaskanci. Al-yadu al-ulya, manzon Allah yace hannu madaukaki hiya al-munfika, shine hannun da ke dauka ya bada. Wasufla, hannu wanda yake makaskanci, manzon Allah yace hiya sa'ila, shine hannun da yake roko. An gane ko? Hannu wanda ya dauka ya bada yafi hannu wanda yake mai karba. Duk da cewa anan al-yadu al-sufla iya abinda ake nihi da as-sa'ila, anan kenan al-akhiza, hannun da shi in an bashi shi zai amsa, wanda zai amsa shine wato al-yadu al-sufla. Wanda kar mu manta bayani ya gabata, malamai suka ce hannaye guda hudu ne. Ta ina suka fahimci cewa hannaye guda hudu ne? Wani yafi wani a karkashin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Fiyayyen hannu shine hannun da ke badawa, me biya masa wato shine hannun da yake kamewa, ko an bashi sai yake amsa. Na uku, hannun da ke amsa ba tare da ya roka ba, karshen su shine hannun da yake amsar abin da ya roka. Wannan kenan idan ka jimulce dangane da hannu waɗanda suke na halitta. Amma in ka hada da hannun mahalicci sai ka ce hannaye biyar ne. Fiyayyen hannu shine hannun Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. An gane ku? Na biyu kenan sai ka ce hannun mutumin da ke dauka ya bada fi sabilillahi. Na uku, hannun da yake kamewa ba tare da ya roka ba, in an bashi sai yake amsa. Na uku kenan hannun da za a bashi ya amsa ba tare da ya roka ba. Kuma bayan su shine hannun da ke roko kuma in an bashi ya amsa. To shine anan manzon Allah yace al-yadul ulya khairu min al-yadi al-sufla, hannu madaukaki yafi hannu makaskanci. Sai manzon Allah ya fassara mana sai yace hannu madaukaki hiyal munfika, hannun da ke ciyarwa kenan, wanda ke dauka ya bada. As-sufla sai yace hiyas sa'ila, kenan makaskancin hannu shine hannu wanda yake amsa, ko kuma ka ce hannu wanda yake roko kenan, wanda zai roka a bashi ya amsa. Manzon Allah yace wannan shine makaskanci. Don haka wannan hadisi tuntuni bayani ya gabata akan shi, iya abin da ya dace mumini ya zamanto kullun shi zai bada, ba shi ba za a ba. Domin kasancewar in kai zaka bada, to zaka tsira da mutuncinka, kuma zaka ƙara samun kima da martaba a wajen Allah Subhanahu wa Ta'ala da wajen bayinsa. Don haka duk lokacin da in ya zamanto kai ne za a ba, to ba za ka samu wata kima sosai a idan jama'a. Kamar yadda wani sahabi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, ya rasulullahi, nuna mun aikin da in na aikata Allah zai kaunace ni, sannan jama'a su kaunace ni. Manzon Allah ya ce masa, ka kyamaci duniya sai Allah ya kaunace ka, ka kyamaci abin da ke hannun mutane sai mutane su kaunace, sai su kaunace ka. Amma matukar za ka yi kudin abin da ke hannun jama'a, ba abin da za ka haɗu da shi illa kaskanci da wulakanci. Kenan don haka a nan mumini iya abin da ake bukata, duk abin da Allah ya hore ma ya zamanto gulgudu kana ɗauka kana ba jama'a. Ta hanyar haka za ka samu ɗaukakar daraja a duniya da lahira, ka yi kima a wajen Ubangijinka, kuma ka yi kima a wajen bayinsa. Sannan kuma ya zamanto ko da kana da bukata ya zamanto kana da kamewa. Kar ka mai da roko sana'a sai in ya zama tilas, ma'ana kar ka roki jama'a sai in ya zama tilas abin da muke nihi. Domin mai da roko sana'a kwata-kwata haramu ne. An gane ku? Roƙon jama'a kar ka sake ka yi sai in bukata ta fakar da kai, ya zama tilas ne bayan da za ka yi. To a irin wannan lokaci ba laifi ka kan iya yi, sannan ka kame. Za mu iske hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke nuna mana mutum uku ya halasta su yi roko zuwa wani lokaci wanda yake kayyade. Wa ana Abi Hurairah radiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala an-nasa takaffura fa inna ma yas'alu jamra falyastaqilla aw liyastaghfir, rawahu Muslim. Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace, man sa'ala an-nasa takaffura, duk wanda ya roki jama'a domin tara dukiya. ma'ana wanda ya maida roƙo sana'a, wanda yana da wadata amma kawai ya maida roƙo sana'a cewa domin ya tara dukiya. Manzon Allah yace fa inna ma yas'alu jamra, iya abin da yake roƙa manzon Allah yace baro shi wuta, wutar duniya ko ta lahira, sai mu ce wutar jahannama. Man sa'ala an-nasa takaththura, duk wanda ke ma jama'a maula domin tara dukiya, manzon Allah yace fa inna ma yas'alu jamra, ya san da cewa garushin wutar jahannama ne yake roko. Fal yastaqilla aw li yastakthir, manzon Allah yace tashi ta rage, in ma ya kankanta ma kansa ko ya yawaita. In dala aka baka ka tabbatar da cewa garushin wutar jahannama ne ka amsa, in dai kai roko ba tare da bukata ba, ana yawaita maka garushin wutar jahannama na yawaita. Wal iyad billahi, don haka manzon Allah yace fal yastaqilla aw li yastaghfir, iya tashi ta rige, in ma ya kankanta ma kansa ko kuma ya yawaita. To don haka wannan hadisi na ɗaya daga cikin hadisan da suke nuna mana roko ba tare da bukata ba wannan haramun ne. Duk wanda zai maida roko sana'a domin kawai ya tara dukiya, to wannan duk abinda aka bashi haramun ne yake ci. Dan haka kenan, anan kuma duk abin da ya amsa wani iyazu billahi zai zame masa ukuba a ranar kiyama, domin manzon Allah ya ce fa inna ma yas'alu jamra, garushin wutar jahannama ne yake roko. Wal iyazu billahi, in ma ya kankanta ma kansa ko kuma ya yawaita. Don haka dai iya abin da ake bukata mumini ya zamanto mai kamewa, kar mutum yayi roko sai in ya zama tilas. In ya zama tilas kayi, ka samu abin da yafi ya bukatar ka toka kayi, kar ka maida abin sana'a, domin maida abin sana'a wal iyazu billahi nauyi ne mutum yake lafta ma kansa wanda zai iya halakar da shi a ranar kiyama. Wa an samrata ibn jundub radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam innal mas'alata qaddun yaqudu biha ar-rajul wajha إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. الخدش ونهو وتصمر ابن جندب. الله إكرم سيداك شوى من زم الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة للي شيروه كدل. Manzon Allah yace kartu ne ya kuddu rajul wajha, wanda ya kuddu biha rajul wajha, wanda mutum yake kartan fuskarsa, ma'ana yagon fuska ne mutum yake, duk abin da zai roki jama'a yana kartan fuskarsa ne. Wal iyad billahi, tamkar a ce an maka farce wanda yake na karfe, ka ringa yagon fuskarka, jini na zuba, wurin yana tabo, idan tabo ya fito a fuskar me yake mata? Muna na ce yake, kenan kana roko kana ƙara muna na fuskarka, zai zamanto ba ka da mutunci, ba ka da kima a idan jama'a. Shine anan manzon Allah ya ce innal mas'alata kaddun, lalle shi roko manzon Allah ya ce yago ne, in ma ka ce yago ko kuma ka ce kartu. Ya kuddu biha ar-rajul wajha, wanda mutum yake kartan fuskarsa, kana ƙara kartan fuskarka kenan kana ƙara muna nata, ma'ana kana yawaita roƙo mutuncinka yana ƙara zubewa a idan jama'a. Manzon Allah ya ce illa an yas'ala ar-rajulu sulṭāna, sai dai idan mutum zai roƙi shugaba. Abinda ake nihi da sulṭān anan, kar ka fahimci cewa shugaba wanda yake na ƙoli. Abinda ake nihi da sulṭān anan, wanda lamari yake hannunsa, ma'ana kamar wanda yake in ma shugaba ko wanda yake wakilinsa, wanda ke kula da abin da ya shahi dukiyar zakka da kumusi, ko kuma mu ce kamar wanda kula da baitul mal ke hannunsa, wanda ita baitul mal abubuwa ne wanda yake na haƙƙin jama'a. In har kana da haƙƙi a cikin irin waɗannan abubuwa, to ba laifi kakan iya tambayar shugaba ko wanda yake wakilinsa. An gane ku, dangane da abin da kana da haƙƙi. Kaga zakka duk wanda yake talaka mabukaci yana da haƙƙi a cikinta, to ba laifi shugaba kana iya zuwa ka roke shi a baka wani abu wanda yake na dukiyar zakka, ko wani abu wanda aka tanada a baitul mali wanda yake mabukaci yakan iya zuwa ya roko a bashi. To a wannan hali ba laifi mutum yakan iya zuwa ya roki shugaba. shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa au fi amrin la budda minni ko kuma yin roko game da wani lamari wanda ban makawa wata babbar bukata ta tunkaro ka ba yanda za a yi ka biya wannan bukata kuma abin ya zama tilas a kanka to anan ba laifi kakan iya roƙon waɗanda za su iya taimaka maka domin biyan wannan bukata in abu ne wanda yake ban makawa wanda tilas larura ce ta rayuwa ba yanda za ka yi dole sai ka yi roƙo to a irin wannan ba laifi mutum yakan iya yi to dan haka anan wannan hadisi da waɗannan hadisai biyu waɗanda suka gabata karkashinsu za mu fa'idanci cewa roƙo in dai ba dan wata bukata ba to wannan matsayinsa haramun ne domin ukuba kusan uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zana a cikin waɗannan hadisai hadisi na farko mai manzon Allah yake cewa la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah ta'ala wa laysa fi wajhihi mus'atula roƙo ba zai gushe da ɗayan ku ya maida shi sana'a ya mutu bai tuba ba manzon Allah yace zai tashi a ranar kiyama kurangwal ma'ana babu daidai da tsoka ɗaya ta nama a fuskar sa kaga wannan yana nuna mana ukuba ce wanda Allah ya tanada ma maruka wato a ranar kiyama wannan hadisi na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa shi roko duk abinda mutum yake roka ake bashi manzon Allah yace garo shi mutar jahannama ne ake bashi in ma ya kankanta ma kansa ko ya yawaita kenan ukuba ce kake tanada ma kanka wal iyazu billahi wanda za ta iya halakar da kai a ranar kiyama wannan hadisi na uku manzon Allah sai ya nuna mana cewa kartan fuska ne mutum yake duk roƙon da zaka yi an baka ko ba a baka ba to ka yayi fuskarka kuma ka yi tabu ma'ana ka nuna nan fuskarka ma'ana mutuncinka ya zube a wajen jama'a shine sai manzon Allah yace sai dai in shugaba ne zaka roƙa dangane da abin da kake da haƙƙi a cikin baitul mal to wannan ba laifi kakan iya roƙon shi ko kuma ya kasance abu ne wanda ban makawa ba yanda zaka iya kai baka da halin biyan bukatar kuma abin ya zama tilas to anan ba laifi mutum yakan iya roko abu wanda yake na tilas misali kamar abinci wannan abu ne wanda yake larura ta rayuwa in ba zaka iya kamewa ba anan to ya halatta kai roko amma mu koma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya gabata Abu Huraira yake cewa wallahi na kai wani lokaci na shigo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci yace daga na tashi sai in fadi yace kauyawa suka zo suka yi cha a kaina sai suke cewa haukan nashi ne ya motsa yace wallahi yace ni fa babu wani hauka tare da ni kawai yunwa ce tsananin yunwa ce amma ba zai iya buɗe bakin shi ya ruki cewa a taimaka masa wanda ga ya sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kwana da kwanuka suke ba ci ba sha wasu sai dai su ci ganyen ice amma ba za su ruki wani ba da haka kasancewar anan roƙo sai in ya kai gaya ya zamanto ba yanda za ka yi to anan abu wanda yake na larura ta rayuwa ko magani ne ba ka da kuɗin sayen shi ba ka da halin sayen shi to a irin wannan ba laifi kakan iya roƙon waɗanda za su taimaka maka wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تصد فاقته ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن يوشك بكسر الشين أي يسر عبد الله بن مسعود الله إكرمه سيداك يتشوى manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man asabat kufaka duk mutumin da talauci ya same shi ko kuma mu ce wata bukata ta same shi faqa na daukan ma'ana biyu duk da cewa kuma ma'anar gaba ɗaya su suna komawa zuwa abu daya shine dai talauci faqatun in ma ka ce talauci ko kuma ka ce bukata to anan ma'anar sa shine bukata man asabat kufaqatun manzo Allah yace duk wanda wata bukata ta same shi fa anzalaha bin nas yaje ya saukar da wannan bukata ga jama'a ya nemi cewa jama'a su biya masa wannan bukata tunaninsa ya kauce daga wajen ubangijinsa kawai ya kai kukan shi wajen jama'a yace na kama ku ku za ku mun kaza manzo Allah yace lam tusaddafa wannan bukata ta shi ba za a biya masa ba ba za a toshe ta ba duk wanda talauci ya same shi ya saukar da wannan talauci ga jama'a, to wannan talauci nashi ba za a toshe masa ba. Wani ya zabi lami ya sa saboda ya saki reshe ya kama gani, ma'ana ya saki ubangijinsa wato ya kama mutane. Sai ya ce wa man anzalaha billahi, duk wanda ya saukar da bukatarsa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dogara gare shi, fa yushikullahu lahu bi rizqin ajlin aw ajil, manzon Allah ya ce Allah zai gaggauta masa arziki in ma magaggauci tun a nan duniya, Allah ya wadatar da shi, aw ajil ko kuma majinkirci, ma'ana Allah ya tara masa sakamako a ranar kiyama. Wannan kenan ga wanda ya saukar da bukatarsa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Allah ya faɗa mana wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu, duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya isar masa, ma'ana duk wata bukata in dai ka maida ta zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ka kai kukanka zuwa gare shi, to Ubangiji ta'ala ba zai tabar da kai ba, zai biya maka wannan bukata in ma a gaggauce a nan duniya ko kuma Allah ya jinkirta maka a ranar kiyama. Hadithi ne sahihi, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke cewa inna Allah ta'ala hayyun karim, lalle Ubangiji subhanahu wa ta'ala mai matukar kunya ne kuma mai karamci ne, kunya wadda ta dace da girmansa. Wanda mun fahimci ma'anar kunya amma mun jahilci kaifiya da hakikanin yanda kunya ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala take. Sai yace yastahayi idza rafa'a ilayhi al'abdu yadayhi an yurdahuma sifran kha'ibatayn, Ubangiji ta'ala na kunyar idan bawan sa ya daga hannuwa ya roke shi Allah ya dawo masa da hannuwan sauhi ba tare da ya amsa masa ba. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace bawa idan ya roki Ubangijinsa ta yin biye, in ma Allah ya bashi abin da ya roka ko kuma Allah ya shafe masa wani zunubi wato dangane da addu'ar da yi, ko kuma Ubangiji ta'ala ya jinkirta masa wannan abin da ya roka, sai an wayi gari kiyama ya tarba. Ba yanda za a yi ka roki Ubangiji subhanahu wa ta'ala matukar ka cika sharuɗan addu'a, Allah ya dawo da addu'arka. To don haka anan ya ce duk wanda ya saukar da bukatarsa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala fa yushikullahu, Ubangiji ta'ala zai gaggauta masa, fa yushikullahu lahu, Allah zai gaggauta masa bi rizqin ajilin, wato da arziki wanda yake magaggauci kenan a nan duniya, Ubangiji ta'ala zai baka abin da ka roka. Aw ajil ko kuma arziki wanda yake majinkirci shine wato sakamakon da bawa zai iske a gidan aljanna. Don haka kenan wannan hadisi yana nuna mana duk abin da ya same mu na bukatu ba kowa ya dace mu roka illa Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan ko yana daga cikin wasiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma Abdullahi dan Abbas. Manzon Allah ya goyi Abdullahi dan Abbas akan abun hawansa. Manzon Allah na gaba ya goyi Abdullahi dan Abbas. Sai manzon Allah ya ce masa ya gulam inni uallimuka kalimat ihfazillaha yahfazuka ihfazillaha tajiduhu tujaha idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Ash-shahid manzo Allah yace masa ya kai yaro idza sa'alta fas'alillah, in zaka yi roko yace ka roki Allah. An gane ku? Duk abin da ya same ka na bukata to in zaka yi roko ka roki Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kar ka sake ka roki wani. Duk abin da zaka yi ka roki Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin duk wanda ke rokon Allah ba zai tabe ba, Allah zai biya masa bukatunsa. Kuma ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi Ubangiji subhanahu wa ta'ala in bawa baya roƙonsa to fushi yake. Amma sabani ga dan adam, shi dan adam ana roƙon shi yana fusa, yana fusata, yana cika, yana batsewa. Shi ko Ubangiji subhanahu wa ta'ala duk lokacin da bawa ke roƙonsa ke nace masa a wajen roƙo, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ƙara ƙaunar bawansa kuma zai bashi abin da ya roƙa. Don haka wani daga cikin magabata yake ma dan uwan shi wasiya yake cewa aba malikin la tasalin nasa wal tamis bi kaffaika fadlallahi fallahu awsahu walau su'ila an-nasu turaba la awshaku idza qila hatu an yamallu wa yamnau. Yace ya kai aba malik la tasalin nasa, karka sake ka roki mutane abun hannunsu. Yace masa wal tamis bi kaffaika fadlallahi, ka nemi fadala ta Ubangiji da hannuwanka ma'ana ka tara fahimci abin da ke wajen Allah sai ce fallahu ausau ubangiji ta'ala shine mayar wacin fadala duk abin da bawa ya roke shi zai bashi in so dubu ka roki ubangiji subhanahu wata'ala ba za ka tabe ba zai baka abin da ka roka sai ce masa walau su ilan nasu turaba mutane da za a roke su kasa yace la aushaku idza qila hatu an yamallu wa yamlaku yace wallahi sun kusa idan aka ce ba mu kasa za su kusa su ce an kiba abadawa kamar misali yau ka tardo mutum da Allah wani kwaso kasan nan ba ni ya dauka ya baka gobe ka zo wani ba ni kasan nan ya baka jibi in ka zo ba zai baka ba to amma shi ubangiji subhanahu wataala in su nawa zaka roke shi ubangiji ta'ala jin dadi yake dangane da roƙon da kake masa kuma zai ƙara kaunatarka kuma sannan duk abin da ka roka ubangiji subhanahu wataala zai baka don haka dai roko bai yada cewa duk abin da ya same mu na bukata mu maida zuwa ga ubangiji subhanahu wataala Allah zai azurta mu da sakamako in ma a nan duniya Allah ya biya bukatun mu ko kuma ya tanada mana a gidan aljanna amma matukar da zaka saukar da bukatarka ga jama'a manzon Allah yace lam tusaddafa qatu ba yanda za a yi a biya maka wannan bukata kina wannan mutumin da yayyanke alakarsa da ubangiji kawai ya dogara ga mutane cewa su za su masa kaza su yi mai kama da mari to ba yanda za a yi wannan bukata ta biya وعن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة فقلت أنا فكان لا يسأل أحدا شيئا رواه أبو داود بإسناد صحيح wato sauban Allah ya kara masa yadda wanda yantaccen bawa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce man takaffala li Allah yas'ala an-nas shay'a wa atakaffalu lahu bil janna manzon Allah ya ce ya ku jama'a a cikin wa zai lamunci mun cewa iya rayuwarsa ba zai roki jama'a wani abu ni kuma in lamunci masa da gidan aljanna tambaya ce manzo Allah yake a cikin jama'a yace wa zai lamunci mun a cikin ku iya rayuwarsa ba zai roki mutane wani abu ko mun kankanta shi manzo Allah yace ni ko in lamunci masa da gidan aljanna gobe kiyama fa qultu ana sauban yace ni ya rasulullahi na yarda na amince fa kana la yasalu ahadan shay'a sauban har ya gama rayuwar shi daidai da wani abu bayyana rukun jama'a wanda hadisi yana cikin sunan ibn majah sauban har ya gama rayuwarsa bulalar shi zata kubce ta fada amma ba zai taba cewa wani mai komai ba domin cika alƙawarin da ya yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga anan ne zamu iya fa'idanta ashe kame kai dangane da roko sababi ne na dacewa da gidan aljanna hanya ce daga cikin hanyoyin da za su sa bawa ya dace da gidan aljanna domin duk mutumin da ya kame kansa dangane da roko ya kiyaye mutuncinsa wanda ya mutunta kanshi a nan rayuwa ta duniya shine zai yi mutunci a gobe kiyama domin bayan da za a yi ka mutunta kanka dole sai ka bi dokoki na Ubangiji subhanahu wataala na daga cikin dokoki na Ubangiji subhanahu wataala wanda suke mutunta bawa shine mutun ya kame kansa dangane da roko in har muna so mu yi mutunci a ranar kiyama kenan don haka nan manzo Allah ya ce wa zai lamunce mu cewa iya rayuwarsa ba zai roki jama'a wani abu ni kuma in lamunce masa da gidan aljanna sauban ya ce ni na yarda na amince ya rasulullah na lamunce maka akan haka har ya gama rayuwarsa daidai da bulalar shi in ta fadi bai cewa wani mai komai don haka anan in abin ka ya kubce a matsayin ka na mu'mini maganar cewa wani imin kaza bai ma dace ba iya abin da ya kamata kai kokari ka rigayi jama'a saboda haka ake buƙatar mu'mini kar ka zama nauyi akan jama'a ya zama to ka dogara ga kanka kamar yanda bayani ya gabata kenan don haka wannan yana nuna mana yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke kokarin cikawa dangane da alƙawarin da suka dauka tsakaninsu da ubangijinsu ko tsakaninsu da manzonsa kuma wannan na nuna mana wato kauna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake ma mu'minai da tausayin da Allah ya kimsa a cikin zuciyar shi dan haka yake nisanta mu dangane da duk abin da zai daukaka mutuncin mu in ma a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala ko a wajen bayinsa don haka dai anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana in dai ba bukata ba ta fakar da mutum to roƙo matsayin shi haramu ne nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya ba mu zamana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk